الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم بكر جوتن سفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود دري حدود 36 وانا رانا تاي دي دي دا 29 جوتن قوم شاد ايا كشكرا تدبوديو دا قوم شاهدو تميلادية زاني درسين دري دبيو cikin karatunmu da muke na al'ajiya za mu tashi baji na karshe wanda wancan makon saboda larurar rashin fitila ba mu yi karatun ba baji na karshe za mu karanta a wannan littafi insha Allah wanda muke fata cikin darasi biyu ko uku nan gaba za mu sauke littafin bi iznillah wannan baji shine baji na 11 albabul hadi ashar بابي نقوم الشائع في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب وانا بابي أتكم بيان واتو جملولي نا فرلي دسنوني دل دبي واتو الآداب معنى مستحبي بمبنش سنة دا مستحبي شيني سنة أبني واندا أمرني يزو أما أمرنن باين كبا سبو دهاك أفيلا دا أتكمين سا باب ليتي أتكم برن سا daidai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi domin ai koyi da shi dan ya nuna muhimmancin sa ya fi mustahabbi sarki shi ko mustahabbi hawa ne amma dukkanin su ana ba ma wanda yayi sulada wanda kuma bai yi ba ba shi da laifi shine ma'anar sunna kuma shine ma'anar almustahab to wannan bajin kamar yadda muka ambata yana daga cikin uslubin rubutu na malaman mazhabar malikiya suna kawo babi a ƙarshen littafin su da yake kawo hukunce masu tattare al'amura daban-daban kamar yadda maliku yayi a cikin muwaffa yayi kitabul jami' haka dalika a cikin mudawwana ma almajiran su kai alkitabul jami' to haka nan malamai suka bi su a bisa wannan to shi ma mai risala sai haka yace babu bayani jumalin min alfara'id wa sunani wal adab zai bayyana wato abubuwa da suka zo na farillai da sunnoni da ladubai zai fara da farillai din yace wa yata'ayyanu 'alal muslim yana ayyana ma'anar ayyana wato farilla ce a ainin kansa farilla iri biyu ce akwai farilla ta aini akwai farilla ta kifaya farilla ta aini shine ba wanda zai dauke maka ya ayyana a kanka abinda za a yi maka hisabi kenan kuma abinda ake nufi da farilla shine wanda a cikin yin aikata shi akwai lada a cikin barinsa akwai laifi kuma umarni ko kuma wadansu ce abinda aka yi umarni da shi umarni yankakke ma'ana ba a baka zaɓi ba to shine a farilla ta aini wanda take ta hau kan kowa wani ba zai dauke ma wani ba nau'i na biyu kuma shine fardu kifaya farilla ta kifaya wanda aikin shine farilla ba a damu da ruwa yayin aikin ba samar da aikin shine farilla kamar binne musulmi da ya mutu abinda shari'a take so a binne shi waye yayi wannan shari'a ba ta damu da wannan ba amma idan kowa da kowa aka binne shi to kowa da kowa yana da kaso cikin laifin amma idan waɗansu suka yi waɗansu basu ba waɗanda basu ba za a ce sun yi laifi ba tunda abinda ake nufi a yi aikin kuma an samu aikin shine farz kifaya kenan to nan sai yace wa yata'ayyan dan ya nuna mana cewa wannan farilla ce ta aini wa yata'ayyanu 'alal muslim yana ayyana farilla ce ta aini akan musulmi musulmi shine wanda hukuncin musulunci ya tabbata a kansa ta hanyar cewa yayi nutqi yayi furqi da kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko kuma an haife shi a cikin musulunci ya tashi a cikin musulunci to duk wanda ya fanta da wannan yake musulmi ma'ana ya miƙa kansa gaban umarnin Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam ta hanyar furuci da kalmar shahada guda biyu to yana ayyana a kansa an yi ummina yayi imani bi annallaha ilahu wahid cewa Allah abun bautawa ne guda daya kamar yanda mai ahlari shi muka ce ya fara shi littafinsa da bayanin irin wa'annan jumal din yace a farkon abinda yake farkon wajibi akan mutum wanda yake mukallafi wanda aka dora masa bin shari'a shi ne tafsihu imani da inganta imaninsa. To shi nan sai malam ya can ya kawo shi a dunkule mai ahalari, amma nan mai izziya sai ya kawo shi bit tafsir. Na farko ya ce wajibi ne a kansa ya yi imani da cewa Allah abin bauta ne shi kadai. Al-iman abin da ake nufi da al-iman asalinsa shi ne at-tasdiq, gaskatawa a lugha kenan. Amma a shari'a abin da ake nufi da shi shi ne ka gaskata da zuciyarka, ka yi furuci da harshenka, kuma ka yi aiki da wajibin abin da imani ya hukunta. Waɗannan rukunai ne na imani. A qaulun bil lisan, wato a i'tiqadun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Waɗan suna cewa i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. I'tiqadi da al jinan sune ita ce zuciya, wa qaulun bil lisan da furuci da harshe, wa amalun bil arkan da ayyuka da rukunan jiki sune gaboɗi, gaboɗin mutum ya aiki da wajibin imani. To yi imani cewa Allah kuma shi ne wato al-ma'budu bihaq, asalin Allah al-ilah, abun bauta na gaskiya. Wannan suna ne wanda Allah ta'ala yake cewa hal ta'lamu lahu samia, akwai wanda ka sani yake da wannan suna? Babu mai wannan suna sai shi jalla wa'ala. To cewa shi Allah ilahun wahid, abun bauta ne wanda yake shi kadai. Al-ilah, ilahun shi ne wanda ake bauta masa da soyayya da kaskantar da kai, ake bauta masa bisa soyayya kuma bisa kaskantar da kai gare shi. To shi Allah abun bautawa ne shi kadai. Wannan shi ne malaman tauhidi suke cewa tauhidul uluhiyya, tauhidin kadaita Allah a cikin haƙƙinsa na cewa shi ne kadai ya cancanci a bauta masa. La sharika lahu, babu abokin tarayya a gare shi, fi mulkihi, a cikin mulkinsa. Mulkin Allah shi ne wato halittarsa, ikonsa a kan halittarsa, da jujjuyawarsa ga sha'anin halitta. Lahul khalqu wal amru, shi ne da halitta kuma shi ne mai jujjuya al'amarin halitta. Wannan shi ne mulkin Allah. Wato dukkan wani wanda yake ba Allah ba, mulkin Allah ne a halitta da tasarrufi, cewa Allah shi ne yake gudanar da sha'aninsa ko ya so ko ya ke. To Allah ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa, don haka idan ya kawo abu to shi ne kadai yake da ikon ya kawo shi, in ya kawar da shi shi ne kadai yake da ikon ya kawar da shi. Wannan tauhidur rububiyya kenan. Babu wanda yake da iko ya yi abin da Allah yake, domin dama shi tauhidur uluhiyya, bambancin tauhidur uluhiyya da tauhidur rububiyya shi ne shi tauhidul uluhiyya ka kaɗai ka Allah a cikin aikin da kake yi ma Allah, shi kuma tauhidul rububiyya ka kaɗai ka Allah a cikin aikin da shi ne yake. Akwai bambanci tsakanin biyun ko? Abinda za ka yi ma Allah ka kada ka yi ma wani Allah, abinda Allah yake yi kada ka dangana shi da wani Allah, shi ne kaɗai zai. To shi yasa yake la ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa, a cikin mulkinsa wato a cikin abubuwan da yake yi na mulkinsa. Halitta aikin Allah ne, ba mai halitta fi shi. Amfanar da halitta, jujjuya sha'anin halitta aikin Allah ne, ba mai yi fi shi. Rayar da su aikin Allah ne, ba mai yi fi shi. Matar da su aikin Allah ne, ba mai yi fi shi. Kawo amfani a gare su aikin Allah ne, ba mai yi fi shi. Kawar da cuta daga gare su aikin Allah ne, ba mai yi fi shi. Sanin dukkanin sha'aninsu, ilimin gaibu da abin da ya danganta da su aikin Allah ne, ba ne sanin wannan kishi. To duk wannan ya daga cikin tauhidin rububiyya. To wajibi ne mutum ya yi itiqadin wannan. Wala nadhira lahu fi sifatin min sifati al-uluhiyya, kuma ba shi da mai kama. An-nadhir ana cewa masa tsara ko sa'a ko kini, wato ba shi da wanda yake daidai da shi, yayi kama da shi. Bi sifatin, a cikin wata sifa, min sifatil uluhiyya, a cikin sifofinsa na allanta. In ma da yake min sifatihi, duk ne daga cikin sifofinsa. Sifofin Allah sawa'un na uluhiyya ko na rububiyya, to Allah ba shi da mai kama da shi. Kun ga a cikin wannan jumlar ya haɗa mana abinda malamai suka bibiye shi suka gane cewa tauhidi iri uku ne, ba ya ƙetare haka. توحيد الألوهية شيني اندي يتي أن الله إله واحد. توحيد الربوبية لا شريك له في ملكه. توحيد الأسماء والصفات توحيد صفات الله بسونا ينسى ولا نظير له في صفة من صفاته. Wato Allah ba shi da kamar ba shi da wanda yake kama da shi a cikin wata tuba daga cikin sifofin sa. Shi yasa Allah yake laysa kamithlihi shay. Ba shi da babu wani abu wanda yake tamkar sa. Babu wani abu wanda yake tamkar sa. Wa huwa as-sami'ul basir. Ko wani ji ne mai gani. Dan ka in ka ji an ce Allah ne ji ne mai gani. Dan ka ga wani yana ji yana gani. To da irin Allah gani. In ka tabbatar mana da wani mutum ji da gani to baka tabbatar masa da ji irin na Allah babu wanda yake ji irin jin Allah kuma Allah a cikin wato hikimar sa shi nuna mana a cikin halitta don mu gane shi kansa ji hawa-hawa ne shi kansa gani hawa-hawa ne don kasancewar kamar yanda Allah ya sassaba a cikin halittar sa to ba abin mamaki bane in Allah ya saba tsakanin mahalicci da halitta yanzu ka dauki kare kare cikin dare zai ga duhu na motsi kuma ya gane mutum sai ko baka gan shi ba wanda wannan abin ne dabarar zamani ta sa yanzu ake wata irin ake wani irin gilashi da wata irin camera mai abin da wanda ake ce mata mai infrared lens da kuma wani irin tabarau wanda za ka ga sojoji suna sawa cikin dare sai ka rinka ganin suna ganin abubuwa jaja-jaja duk wani mutum da ya zo wucewa duk wani abu da ya zo wucewa sai su gan shi ja saboda yana kallo da ƙarfin ido ba irin naka ba wannan tabarau ya ƙara ma idon ƙarfi makamo ne idon ba zai ga wannan abun ba amma akwai shi kuma akwai mai ganin sa kare ga shi ya gani da sai ake tabarau wanda kai ma za ka gani don haka ka san cewa ganinka makusuri ne takaitacce ne haka ji haka ji ana cewa je ma ji ba wanda yake ji zai ji abin da kai ba ka ji ga wannan mai take da suna wannan katin kifin nan whale wanda yake mai kamar jirgin ruwa din nan yana can karkashin kasa da ya ji motsi a sama zai ji motsin kuma sai ya ga ya taho wajen abu haka zai ji motsin ya taho wajen abu haka wajen jin kanshi wannan a kifin nan mai cin mutane shark idan ya ji kanshin mutum idan ya ji kanshin jini daga nesa zai taho wajen kaga jini bai gudana a jikinka amma zai ji kanshin jininka sannan ya taho ya numfashi ya zumfaro wajen mutum duk wannan domin Allah ya nuna mana cewa a cikin ya nuna mana cewar ji da gani mataki-mataki ne kamar yanda yake da bambanci tsakanin halitta to bambanci tsakanin halitta da mahalicci ya fi wannan to da haka babu abin da ya kama da Allah a cikin wata sifa daga cikin sifofinsa ko ba za ka taɓa sanin sifar Allah a haƙiƙaninta ba domin hankalinka ba zai kai ya zuwa ka rubuci wannan ba hankalinka ba zai kai ya zuwa ka rubuci wannan ba da alal misali masu lissafi suna cewa akwai abin da ake ce mai infinity wanda ba shi da iyaka ko ake ce masa infinity zai yi misali in ka sanya madubi ɗaya a gefen hagunka ɗaya a gefen damanka in ka kalle ta ka zaka ta ganin ka ƙeyarka tana tafiya har iyakar hakan ya ƙare bai ƙare ba saboda ilimin kimiyya ya nuna kan cewa madubi yayin da ka sanya shi a haka inuwar ba ta da iyaka kyama ba ta da iyaka za ka iya ganin ba iyaka za ka iya ganin ba iyaka akwai wanda ya taba ganin ba iyaka ba za ka taba ganin ba iyaka ba kamar yadda a lissafi ba za ka taba lissafi har zuwa ba iyaka ba inda za ka zauna ka san lissafi ɗaya biyu uku hudu biyar shida miliyan goma miliyan talatin miliyan nawa sai kai a cikin yau sai ka mutu ba ka gama lissafi ba don ba za ka iya zuwa gare shi ba saboda ka kwakwalwarka ba za ka iya ganin sa ba za ka iya gane shi ba to ka kasa gane wannan wanda yake hakika ne ka tabbatar da shi shi kansa kwakwalwarka ganinka da jinka ya kasa rikarsa ta yaya za a yi ka rikki Allah a gani wannan shi ne Allah ya nuna mana da ya nuna mana iyakarmu ya nuna mana kusurinmu shi yasa wannan malam ya faɗi wannan yace la nazira lahu fi sifatin min sifati, dalilin wannan a wajen sifa daga cikin sifofinsa shine laysa ka mithlihi shay wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah ba shi da kufu'i. Al-kufu'u shine wanda yake tsara, babu wani tsara a gare shi wanda za a ce shi ma yana da wani abu kamar na Allah. Ba kuma yake babu wani abu wanda yake tamkar sa wajen haka. Dalika nan abinda malam bai ambata ba shine sunaye. Haka dalika wajen sunayen sa, shi yasa malamin yake hada shi tawhidul asma'i was sifat. Haka dalika wajen suna, hal ka alamu lahu samiya, ka san wani wato takwara ga Allah wanda yake da suna irin na Allah wanda za a ce daidai yake shi ma za a kira shi Allah? Babu. Wa ya'lamu anna jami'a al-mawjudati khaliqa, kuma yana wajaba a gare shi ya san cewa dukkan abubuwan da suke al-mawjudat samammu, duk abin da yake yana da wato samamme ne, to yana da mahalicci, don ba zai yiwu ya halicci kansa ba, ba zai yiwu abu ya halicci kansa ba. Inda abu zai halicci kansa a da, a yanzu ma sai ya halicci kansa. Ba ma muna gani kuma babu abin da yake halittar kansa. Saboda haka duk wani abin da yake samamme ne dole samar da shi a kai, domin da zai samar da kansa to kuwa ba zai gushe ba. Tunda abin da ya sanya shi ya samar da kansa ya yi wa kanta dole ne ya zamanto samanni. In ku dole ne ya zamanto samanni, to mustahili ne ya zamanto babu shi. Babu kuma abin da yake baya kawa. Babu abin da yake baya kaucewa. Kowane abu yana da mahalci. Shi yasa Allah ta'ala ya ce am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ko an halicce su ba da wani abu ba, wato ba halittar su aka yi ba, ko kuma su ne masu halittar. Kowa ya san halittar su aka yi, tunda ya san kowa ya san yana da farko, kuma ya san ba shi ne mahalicci ba. Inda shi ne mahalicci ya yi halittar yanzu, inda shi ne mahalicci ya yi halittar, ya san ba shi ne mai halittar ba. Saboda haka ya ayyana kan cewar halittar su aka yi, kuma wanda ya halicce su shi ne Allah. Wa huwa wajibul wujud, kuma Allah shi ne wanda samuwarsa take lallai tilas. Wajibul wujud, a wujud ai ne samuwa ta wajibi, dole ne ya zamanto akwai Allah. Ba zai yi ba ce babu Allah, ba zai yi ba ya zamanto babu Allah. Amma wannan istilahi na wajibul wujud a malamai magabata wanda suke akan tafarkin magabata na kwarai ba sa son amfani da shi, don yana daga cikin lafazin masu ilimin falsafa, domin suna cewa akwai wajibul wujud, wato wanda yake samuwarsa dole ce sai su faɗi ga sifofinsa. Bayan shi ko Allah, ba wanda yake sanin sifofinsa su yi Allah. Yan falsafa da hankali ba zai gaya maka sifofin Allah ba. To su sai su ce wanda yake wajibul wujud, wanda shi ne suke dangantawa shi ne Allah a wajen masu falsafa, malaman falsafa, sai su ce dole ne ya zamanto ba a cikin duniya ba, ba a wajen duniya ba, ba shi da jiha, ba shi da kama a abubuwa na sifofi wanda suka kirkiro a tunaninsu suke ganin ya kamata a fiye su fanta da su, ya waje ba a fiye su fanta da su. To Allah za ka iya tunani ne ka ce ga yadda ya kamata ya zama, ko ka za ka iya zuwa cikin laboratory ka haɗa abubuwa da abubuwa su fitar maka da sifar Allah, ko ka za ka yi lissafi ka lissafa equation sai ta nuna maka gaya ko kaza shikenan sai ka ce ga sifar Allah? Ba zai yiwu ba. Sai dai Allah ya gaya maka kansa ta hanyar manzanni. Ilimin da ya zo daga manzanni shi ne kaɗai yake bayyana sifar Allah. To shi yasa malamai ba sa son amfani da wannan kalma ta wajibul wujud, tare da cewa hakikaninta cewar Allah shi ne wanda samuwarsa take wajibi, wannan hakika ce gaskiya ne. Ya sifantu da haka cewa shi ne wanda yake samuwarsa dole. Shi yasa Allah ta'ala yake a cikin Alkur'ani, yayin da manzanni suka zo wajen mutanensu suka yi musu da su, suka ce Allah ta'ala ya ce qala rusuluhum afillahi shak, manzanni suka ce musu shin akwai shakka a Allah? Ai ma'ana babu shakka, saboda shi sanin Allah larura ne. larura ne sanin Allah shine ma'anar wajibul wujud dole ne akwai Allah duk wanda ka je na cewa babu Allah in karamin kafiri ne sai randa tukuna Allah ya kama su za ka je na cewa oh my god oh my god saboda sanin Allah larura ne sanin Allah larura ne dan an sanya maka a cikin tsananin halittarka a cikin asalin halittarka ka gane buƙatuwarka ya zuwa ga Allah azali azali ma'ana yana nan tun fil azal wato ma'ana ba shi da farko shine ma'anar azali alqur'ani ya bayyana wannan sifa ba da azali ba Allah bai sifa wannan ba ta zo da wannan sigar ba la a cikin alqur'ani wala a cikin sunna abinda ta zo da shi shine huwal awwal Allah shine na farko ma'ana babu wani abu kafin shi dole yana nan kuma babu wani abu kafin shi shine mun farko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace antal awwal wa laysa qablaka shay Allah kai ne na farko babu wani abu kafin ka yace kuma abadi dawwamanni ma'ana baya farewa har abadan abada baya farewa alqur'ani yazo da cewar da bayyana wannan ba da wannan suna ba yace wal huwal awwal wal akhir shine na karshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan da cewa wa antal akhir fa laysa ba'daka shay Allah sai ne na karshe babu komai bayan ka babu komai bayan ka ma'ana babu wani abu kai ne iyaka hayyun Allah rayayye ne bi hayatin da rai abinda yasa yake maka hayyun dan ya tabbatar da wannan sifa kuma ya tabbatar da kan cewa sifar za sifa ce wadda take da take tsayuwa da zatin Allah ai bi hayatin da rayuwa wadda take sifa ce ta zatin Allah domin ayi inkari ga waɗanda suke cewa Allah ba shi da sifa sune ƴan mu'tazila mu'tazila suna cewa babu wata abu da ake babu rayuwa ga Allah shi dai rayayye ne amma ba da rayuwa ba yana magana amma babu magana wadda za a ce sifa ce ta Allah shi dai ya halicci magana kamar yadda ke faɗa dangane da alqur'ani alhali kuwa Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma kansa da sifofi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi da su inda ba sifofi ne na uluhiyya ba Allah ba zai rantsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai nemi tsarin Allah da su ba Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'udhu bi kalimatillah ina neman tsarin da kalmomin Allah kalmomin Allah sifa ce daga cikin sifofin Allah domin sun tsaya da zatinsa Allah mai zance ne mai magana ne da kalmomi waɗanda suke kalmomin nan sifa ne na zatinsa to malam yace al-awwatu hayyun Allah rayayye ne kamar yadda Allah ta'ala yake Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kuma Allah yake wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga wannan rayayyen ubangijin wanda baya mutuwa bi hayatin da rayuwa akwai rayuwa ta Allah da haka yake da iko ya bayar da rai ga mai rai ya bayar da rayuwa ga mai rayuwa yanzu kowa san yana da rayuwa ai yana da rai duk mai rai ya san yana da rai a ce ga mai rai amma ba shi da rai akwai ma'ana a cikin wannan magana a ce mai rai ne amma ba shi da rai to ba zai yi ba to Allah yana da rayuwa yana da rayuwa wadda take rayuwarsa ba irin rayuwar ƴan adam ba domin rayuwa ce wadda take baka da farko baka da ƙarshe qadirun bi qudra yana da kuma mai iko ne bi qudra da qudra da iko irin na Allah Allah yana da iko ikon kuma sifa ce daga cikin sifofinsa wanda take akwai qudratullah ikon Allah wanda da wannan qudrar ta Allah yake yin dukkan abin da yake nufi yake yin dukkan abin da yake nufi ba abin da yake gagararsa shi yasa kaga yayin da Allah madaukakin sarki ya ambaci wato yadda yake halitta yake dalika taqdirul azizil alim yayin da ya ambaci yanda yayi da rana da wata والشمس تجري لمستقر لها رانا ترى تفيها يزوى زمى تبتشر ذلك تقدير العزيز الأليم wannan wato takdiri ne gurgurdawa ne da kudura wanda take ta ubangiji al-aziz magwayi wanda ba wanda abin da yake gagarar sa al-alim masani masani wa haka sai aka kawo na rana saboda take wanda yake take ta baka fafawa ba kamar wata ba wani lokaci wata ya kwana 28 a 29 wani lokaci ya kwana 30 tafiyar wata tana sassafara amma ta rana aka take da lissafi take tafiya to saboda haka Allah yana da kudura wanda da ita ne da wannan kudurar ikon ne Allah madaukakin sarki yake gudanar da dukkan abin da ya nufi ne sa muridin bi irada Allah ne nufi ne bi irada da nufi wato yana yana Allah yana da nufi dalilin cewa Allah madaukakin sarki yana da nufi shine kaga yanda muka sassaba a cikin halitta in ka dauki kamarka idan da Allah ya sanya wato hancinka ya danfi yanda yake ko ya fi fati ko ya fi miƙewa sai kamar ta canza kasancewar an baka da wannan hanci ya nuna kan cewa akwai miƙi haka Allah yake so ya sanka domin ka duba mutane za ka ga mutane kowa kamar ta daban kuma kowa ido biyu gare shi da hanci da baki da kunnuwa amma da wannan din ko Allah ya masa kamar ka daban sai ka san akwai ni haka Allah yake so ya ganka kuma ya saba so da haka babu ashwaiya ma'ana babu abubuwa wai suke faruwa da kan da karfin kansu Allah ya kara haka yake so kuma haka dole a zuwa kuma ba yadda ba sai dole ne haka wannan yake nuna akwai inada akwai nufi na Allah kuma wannan bi iradatin da nufi wanda yake daga Allah Allah yana da irada wadda take ita ce take tabbatar da abinda Allah ya kaddara zai samu alimin bi ilmi masani da sani Allah masani ne Allah madaukakin sarki ya san dukkan abinda wato shi sha'anin ilimin Allah kusan alqur'ani daga cikin sifofin Allah sifar ilimi ta daga cikin sifar da bayanin da yake komai yawa a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya bayyana ta da cewa da wato rayuwar wannan rafiyar wannan sifa da mafi karancin al'amura shine ganye da zai fado daga sama Allah ta'ala ya ce wa indahu mafatihul ghaib mabudan gaibu ilimin gaibu suna wajen ka la ya'lamuha illa hu ba wanda ya san su sai wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ya san abin da ke cikin tudu ya san abin da ke cikin teku wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu ganye na bishiya baya faduwa baki Allah ya san wala abatin fi zulumatil ard babu wani kwaya dake cikin duffan kasa wala raqibin wala yabisin ko danye ko busasshe illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi na rubayani ba kawai ya san shi ba amma rubuta shi dan Allah ka duba ka faduwar ganye daga sama ganye ai iska ganye ya fadi ganye in ya fadi ba zai kashe kiyashi ba ballantana ya kashe kwarkwata ballantana ya jima mutum ciwo ballantana har a zo a ce akwai hukunci da ya rafiya da wannan nakisafi da sauransu babu wani abu da kai asalinka wani abu wanda yake muhimmi da ya rafiya da wannan amma Allah yake ya san wannan to kaga ilimin Allah kenan abinda kai kake ganin ba wani abu bane amma Allah ya san shi har ma ya rubuta shi haka a cikin ilimi a wajen bayanin sifar ilimi da za ka ji Allah ya ce sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layl wa saribun bin-nahar lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yace duk ɗaya ne a wajen Allah da wanda ya koya magana da wanda ya bayyana da wanda yake aiki cikin dare da wanda yake yi a cikin afai wato afau a lokacin rana shi kai ne wajen Allah ba bambanci walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka halicci mutum ko muna sanin abin da ransa yake masa wasuwaci kuma mun fi kusa da shi bisa wato jijiyarsa mai kai masa jini zuwa kwakwalwa wajen sanin Allah to wannan sifa ta ilimin Allah tana daga cikin sifofin da take kowace bayani a cikin Al-Qur'ani ayoyi masu yawan gaske cike suke da wannan da wannan agar ita haka aka kare ayatul kursi ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء حقتي بشأن بيان علمي لا الله يعلم تو علم الله علم من سأقوي وواتو الله ما سنيني بإلمي ينا بإلمي كما يندى النبي صلى الله عليه وسلم كاجيسي استخارة بإلم الله يتي اللهم إني أستخيرك بعلمك wa astaqdiruka bi qudratika Allah ina neman zatinka da iliminka wato domin kai ne kai hayyaki fa innaka ta'lamu wa la a'lamu domin kai ne kai san ji ko ban sani ba domin kana so kai abu baka sani ba wannan abun zai zama to alkhairi ko bai zama to alkhairi ba ka san ba wanda ya san wannan sai Allah boka bai sani ba dan dabo bai sani ba mai duban taurari bai sani ba mai zayar da bai sani ba ni ba ka alqur'ani ce kaje ka bude in kaga hayran hayran in kaga sharran sharran duk da sani ba kar yan banza ki to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan yana annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana sahabbai addu'ar istikhara kamar yadda yake hadda koya musu sura ta alqur'ani ta hadda ce kun san da ake karatu koya karatu sura ai ko a karanta maka aya daya kamar mai ta a saka karantawa kamar mai har sai ka hadda ce ba ku ke koya sallallahu alaihi wasallam karatu istikhara sallallahu alaihi wasallam to kaga a ciki dan ya amuna mana cewa sifar sifar ilimi sifa ce tabbatacce mai tsayuwa da zatin da Allah akwai Allah yana da sifa ta ilimi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina neman zatin ka da ilimin ka inda ba sifa inda ba inda Allah ba shi da sifar ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi tawassuli da wannan sifa ta Allah ba sami'un bi sam'i Allah yana ji da ji akwai jin Allah akwai jin Allah wanda yake jinsa yana jin dukkan wani abu wanda yake abin a ji shi ba kuma ji irin na halitta ba basirun bi basar mai gani da gani Allah yana da gani mai gani ne kuma yana da gani wanda yake ganinsa ba da ala bane domin bai bayyana mana ya yake gani ba ba kamar mu ne ba da aka ce ganin mu idan babu hasken rana ba za mu gani ba ko ba haka ba in babu hasken rana ba za mu gani ba idan aka samu a cikin duhu ba ma gani tare da cewa akwai wani irin haske na abin da yake na abin da ya fita daga abin da malaman fizik suke cewa visible spectrum akwai daga ultraviolet visible spectrum kaloli ne guda bakwai da ja da banarsaji wato ruwan ruwan lemo da ruwan dauraya da ruwan dorawa da kore da shudi da ni shudi wanda yake mai girgitacce shine wanda ake cewa indigo da kuma violet shine guda bakwai shine suka hadu hasken rana idan ka sanya shi a cikin irin prism din nan zai bayyana maka kudin to abin da ya wuce daga gefen dama shine ake cewa ultraviolet mai karfin kenan abin da yake daga gefen hagu infrared mai rauni kenan hasken ba shi da karfi da ba saboda rashin karfin sa ba za a iya ganin sa ba shine wanda irin sukari saboda kaifin ganin su suke gani kai ko baka gani wannan kuwa hasken nasa yayi karfi da idan ka bi sai ka ganin sa ba idan ka da kai gani ya ganci ba amma kuma haske ne yana nan to kaji irin nasu gani kenan saboda kai da ala ne kuma kana buƙatar abin da zai sa ka gani dan ka gani to shi ganin Allah ba haske ba dukkan wani abu wanda yake abin a ganci ne Allah madaukakin sarki yana ganin ka mutakallimin bi kalam kuma Allah yana zance da zance zance wanda annabi Musa ya ji yayin da yake innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yaji lokacin da aka yi mi'raj da shi inda sidratul muntaha inda Allah yake fa auha ila abdihi ma auha yaji abinda Allah madaukakin sarki yayi mata Allah ya ba shi salloli guda 50 ya ba shi sura ya ba shi karshen suratul baqara amana rasul duk yaji daga wajen Allah ba da wasiqa ba saboda haka Allah yana zance da zance wanda Allah ya jiyar da annabawansa tun a nan duniya kuma zai jiyar da ƴan aljanna ranar alkiyama wannan zance nasu ta ƴan aljanna za su Allah zai ce ma ƴan Allah madaukakin sarki zai tambayi ƴan aljanna da zance wanda za su ƴan yace ƴan aljanna ku tambaye ni kuna son wani abu haba Allah ka karrama mu ka tirar da mu daga azaba ka shigar da mu gidan aljannarka yace to ba fa san kari kuma kuma za ka kara mana sai yace na yarda da ku ba zan yi fushi da ku ba har abada ɗan aljanna su ji wannan da zancen Allah zance na Allah ɗan aljanna za su ji wannan saboda haka Allah yana zance da zance alqur'ani din da muke karantawa zancen Allah ne mala'ika jibril ya ji shi daga Allah ya zo ya isar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anna sifatihi aidan wajibatul wujud kuma sifofin Allah ma wajibatul wujud wato tilas ne samuwar su dole ne Allah wato Allah ya fassara dukkan waɗannan sifofin tun fil azal rayuwar Allah kamar yanda samuwar sa ba ta da farko haka rayuwar Allah ba ta da farko haka ilimin sa ba shi da farko ba wai da bai sani bane sai daga baya sani shi yasa ba a ce ma ilmi Allah al-arif domin al-arif shine wanda ya zo ya sani bayan da bai sani ba da bai sani ba wato mai ganowa Allah ba mu gano abu bane an gani Allah masanin abu akwai bambanci tsakanin biyu mai gano abu shine wanda zai yi tambaya ko ne bincike har ya san wannan abu to Allah shi ilimin sa ba haka ba shine ma'anar sifofin Allah din ma wajibatul wujud dole ne suna samammu ne tun fil azal ko ba za su kare ba ta ta'allaqu bi jami'il juz'iyyati wal kulliyati wal mustaqilati wa ghayriha sifofin Allah sun halittu sun rataye da dukkan abubuwa waɗanda suke ɗaiɗaiku kun abubuwa ne juz'i wal kulliyat da masu ganewa wal mustahilat da kuma waɗanda suke ma ba za su yi ba al mustahil sifar Allah tara ce al mustahil shine abin da bai taɓa yiwuwa ba shine wanda za ka ji malamai suna cewa Allah ya san abin da ma bai samu ba in ma da zai samu ya zai kasance kada abin da bai samu ba shine al mustahil misalin wannan yanda yazo a cikin alqur'ani shine fadin Allah ta'ala walau ruddu la'adu liman huwa an da za a mai da su duniya da sun koma zuwa ga abinda aka haramta aka hana su yin sa na shirka da saban Allah zai yi wani wanda ya tafi lahira ya dawo duniya ba mustahili bane wannan to amma ilimin Allah ya rafe da wannan mustahilin wato da za wannan mustahilin zai zamanto wannan abinda ba zai yi ba da ya yi ma Allah ya san shi bai yi ba amma ka kaddara wani Allah ya san shi da za a mai da su duniya Allah yake ya sani cewa la'adu liman tuhan za su koma ya zuwa ga abin da aka hana wato da a ce kafirai bayan sun mutu sun ga lahira da komai da komai a dawo da su rayuwar duniya a zayyana musu abubuwan da ke cikin rayuwar duniya ga shaitan na nan ga san rai na nan za su sake komawa cikin samala ya zaga sun ga lahira to kaga ai wannan abu ne wanda yake ba zai yi baya tunda Allah ya hukunta cewa duk annahum ilaiha la yurja'u Allah ya hukunci kan cewa su ba masu koma ba masu wanda ake komo da su zuwa duniya ba amma da za su dawo din Allah ya ce ya sani cewa ba za su imani ba wa annahu ta'ala wahidun fi dhatihi kuma Allah ta'ala Allah madaukaki shi kadai ne a cikin zatinsa shi ma wannan wajibi ne wato mutum ya yi imani da shi la nazira lahu babu mai kama da shi kamar yadda muka ambata wa annahu la yastahiqu al-ibadata ghayrahu kuma ya sani wajibi ne cewar babu wanda yake cancantar ibada in ba Allah ba abinda ake nufi da al'ibada shine wato dukkan abinda Allah yake so yake yarda da shi na wato magana da aiki da intiqadi shine ibada dukkan wani abin da Allah yake so yake yarda da shi to wa aiki ne ko magana ce ko intiqadi ne wannan ibada ne Allah yana son mutum ya ce la ilaha illallah la faɗin la ilaha illallah ibada ne Allah yana son ka kawar da cuta daga hanya abinda zai cuci mutane ita ce ka ganta tsakiyar titi kana gani ka san idan wata mota ta zo ta ta gefen sa zai tashi sama ya wasila ya fada kan glass din wata motar ya sa ya haddasa hadari ka tsaya a gefen hanya ka dauke wannan itacen ka kawar da shi Allah yana son wannan ibada ka gutsuru roma ka sanya a cikin matar a cikin bakin matarka Allah yana son wannan ibada ce to ba wanda yake cancantar a yi masa ibada sai Allah shi ne tauhidul uluhiyya dukkan abin da Allah yake so yake yarda da shi ne daga wato aqwal da abin af'al da kuma al'i'tiqada amma asalin ma'anar ibada shine wato kaskantar da kai ga wanda kake ibada gare shi tare da soyayya asali daga as-sadiqul mu'abbad hanya wadda take an yi ta binta har ta zama to horarra har ta ba ta bukatar wani ya zo ya ce sai ya sa ya yi mata shafi kawai yawan bi ya sa ta hori ta tabbata a kan wato ta fitar da kanta ga mutane su bi ta shi ne ake cewa as-sadiqul mu'abbad hanya wadda take ta zamanto wato bautarta shi ne asalin ma'anar bauta kenan wato ka zamanto horarre ga Allah duka so ka kaskantar da kai ga Allah duka soyayya wannan sifa ce wadda take a nilizinta a cikin fitrar mutum ba abinda bawa zai ji ruhinsa ya nutsu da shi ya yi farin ciki da shi wanda farin cikin da ya fi farin cikin komai irin ya ji ya sifantu da sifar bauta ga Allah sai sa Allah hatta in aljanna Allah bai haramta musu tasbihu ba wannan bautar jin cewa su masu bauta ne ga Allah inda Allah ya hana ƴan aljanna wannan jin dadin ya hana musu alkhairi ne yawa to da cikin asalin halittar mutum ba abinda zai faranta wa mutum rai irin ya ji ya zamanto mai kaskantar da kai mai bauta ga Allah sirfa wannan yana sanya wa mutum farin ciki wanda babu kamar to babu wanda yake shine ma'anar ibada kenan wa anna jami'a rusulihi sallallahu wa sallamu alaihi musaddiquna fima ja'u to dan ya gama da abin da ya danganci zatin Allah abin da ya danganci imani da Allah sai ya shiga da sai ya tafi zuwa ga ginshikin imani na biyu shine imani da manzo annabawa da manzanni yace kuma wajibi ne ya sani cewa dukkanin manzannin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare su musaddiquna ababan gaskatawa ne fi ma ja'u bihi da a cikin abin da suka zo da shi wato ar-rusul jam'i ne na rasul asalin ma'anar rasul mai daukar risala sako dan aike manzo dukkan manzannin Allah manzon Allah shine wanda Allah ya ba shi aike ya zo da shi malamai suna bambancewa tsakanin annabiyyu da ar-rasul lokacin da muka yi bayanin na shar usulul iman mun yi bayanin bambanci tsakanin su annabiyyu wanda Allah ya bashi sako yayi aiki da shi kuma ya isar da shi amma bai bashi shari'a ba ya sa shi yayi aiki da shari'ar wani annabi wanda ya gabace shi wani manzo wanda ya gabace shi amma ar-rasul annabi ne da Allah ya bashi sako kuma yayi umarni da isar da sakon kuma ya ba shi shari'a wadda a kanta zai kasance ya bi ta kuma ya hukunci tsakanin mutane da ita bambanta kenan a bisa sahihin magana za ku dauka su aqwal din daban amma wannan shine mafi inganci a bisa abubuwan da malamai suke ta hariri shi nan abin da yake faɗa malam da yake rusul yana nufin hatta annabawa din da annabawa da manzanni dukkanansu masu ababan a gaskata su ne kan abin da suka faɗa ya faɗi wannan sifa ta annabawa shine as-sidq dukkan annabi mustahili ne ya karya ba zai yiwu ba annabi ya karya kamar yanda ba zai yiwu ka zauna ba ka numfashi ba to haka annabi ba zai yiwu ya karya ba za a zai yiwu ka zauna ba ka numfashi za ka minti biyar ba ka numfashi sai ka mutu to haka annabi ba zai yiwu ya karya ba wannan ya ɗaya daga cikin dalilin da suke su cewa ba zai yiwu ya karya ba don ba zai yiwu ba wanda yake yin umarni da gaskiya yake hannun ƙarfi da ƙarya sannan kuma ya je ya yi ma Allah ga baki ɗaya ƙarya kuma Allah ya faɗi wani abu a cikin alƙur'ani cewa da wani annabi zai yi ƙarya to Allah ba zai gani walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin da zai kirkiro wata magana ya jinjinta ta gare mu bayan ba mu muka faɗa ba wato ya mana ƙarya da mun kama shi da ƙarfi sannan mu tsinka masa wato jijiyar wuyansa babu ɗaya daga cikinku da zai hana mu daga gare shi to babu wanda daga cikin annabawa wanda Allah ya masa wannan dukkan annabawa Allah ya zarta da musu alƙawarinsu a gare su su ne daga ƙarshe suka zamanto masu nasara da ba masu gaskiya ba ne ba za su zo su yi mutane takara ba ce idan mu ba masu gaskiya ba ne Allah ya hana mu nasara sun san da wannan saboda aka ce takara kuma Allah ya tabbatar musu da wannan suke nasara a rayuwarsu tarihi ya tabbatar da wannan to wannan sifa ce ta dukkan annabi cewa mai gaskiya ne ba zai yi annabi ya taɓa ƙarya ba ya ta lokacin da wannan wanda daga cikin sahabbai ya yi bakance cewar idan wanda daga cikin mushrikai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya yi sha alwashi in ya haɗa shi ya kashe shi sai mutumin ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaita da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hannunsa yana sauraron wannan musulmi da yake ya yi alwashi ya cika alwashinsa shi kuma yana sauraro ya ga alama daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayan ya gama ya tafi sai ya baka cika alwashinka sai ya rasulullahi ina sauraron ka ne ka bani alama sai ai annabi baya yuwa ya ha'inatul a'yun baya yuwa ya yi ha'incin ido ya amintar da mutum sannan ya ha'inci wato yana jira annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sai to da fa'ida shi ba abin da muka fara yi mun bari wannan to annabawa ba ka saboda ita matuƙa wajen gaskiya ka duba makiyin aiki ce ka duba makiyin Allah ne mu ko zamu ce ai the end justifies the means haka zamu ce ai ba ko ai ba ko wannan abu ne ana yin wannan to annabi ba zai yi haka ba wa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu kuma ya yadda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa wa anna jami'a ma jaa bihi haqq kuma dukkan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su gaskiya ne dan haka idan mutum ya ƙaryata alqur'ani ya kafirta haka zalika idan ya ƙaryata hadisi wanda sanin sa larura ne a cikin addini ba kowane hadisi ne idan mutum ya ƙaryata zai kafirta ba dan akwai wani hadisin mutum ba zai san hadisi ba ne sai a gaya masa abu sai ce shi da yadda ba ƙarya ne to in ya san cewar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma ya faɗa haka yace bai da ba ƙarya ne ya kafa amma idan shi a sanin sa wannan ba hadisi bane ko kuma hadisin ne amma ana shakka wajen ingancin sa to wannan ba za a ce masa wannan hukuncin ba tsakanin alqur'ani shi alqur'ani qaulan wahida in mutum ya ƙaryata alqur'ani aya guda ta alqur'ani bayan kuma yana sanar da cewa ayar alqur'ani ce ya kafa to shi yasa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine alqur'ani da hadisansa wa ma akhbara bihi sidqun haka dalika dukkan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da shi gaskiya ne min azabil qabri daga azabar kabari ya bada labari cewa da akwai azaba a cikin kabari da kafirai da fajirai kuma daga cikin azabar kabari din akwai wato macizai masu cizon mutum da kunamu akwai mala'ika mai duka akwai matsewar kabari, akwai duhun kabari, akwai hayaki da zafi na jahannama da yake zuwa ga waɗanda ake musu azaba a cikin kabari. Duk wannan mutum ya yarda cewa gaskiya ne domin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa. Wa ahwalihi da halayen kabari, halayen kabari daban-daban lokacin da ana sanya mutum a cikin kabari da yadda za a yi masa tambaya, da yadda za a tashi daga cikin kabari, in duk waɗannan labaruka ne sun zo a cikin hadisai. Duk mutum ya yarda cewa gaskiya ne. Wal qiyamati wa ahwaliha, da ranar alkiyama, wa ahwaliha, da abubuwan ban tsoronta, abubuwan tashin hankali ranar kiyama, mutum ya yarda shi ma wannan duk gaskiya ne. Wa min as-sirat, da kuma cewa akwai as-sirat, hanya sirar, hanya mai siriri, mai siranta, wanda za a tsora ta a bayan wutar, a bayan wutar jahannama, wanda ba wanda zai tafi, kowa sai ya bi wannan hanya, kowa za a kora, kowa ya bi wannan hanya. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi amfani da kalmar siqa ga mutane, ga mu'minai da kafirai, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara, wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumara. A kora kafirai zuwa ga jahannama jama'a jama'a, jama'ar Fir'auna, jama'ar Hamana, jama'ar Abu Lahab, jama'ar abin nan ɗan Rasta, jama'ar ɗan abin nan ga sunan dai ɗan wasan kwaikwayo, masu abin nan masu kwaikwayon abin nan kafirai, duk dai jinsi ne na sako, haka za su bi jama'a jama'a. Haka zalika ɗan aljanna, Allah ya ce za a kora masu tsoron Allah ila aljannati, zuwa ga aljanna jama'a jama'a. Al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam, al'ummar Annabi Musa, al'ummar Annabi Isa, a cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam din ma masu azumi, masu jihadi, masu sadaka, masu karatun alqur'ani, da sunan da jama'a jama'a aka da rinka duk korawa ake. To aka kora mutane za su kai ta wannan sirat. Su kafirai su ne daga sun hau sai su fara bayan azabar da zai musu, domin shi siratun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi da cewa mai santsi ne. Sannan kuma akwai wato wata irin kugiya kamar kayar Sa'dan, wata irin kaya ce a cikin Sahara wadda idan ta kama mutum ba zai yiwu a cire ta daga cikin mutum ba sai ta fita da nama, ba kaya ce da za ka zare ta haka, mai kugiya ce sai ta fita da nama. To irin wannan kayar tana nan za ta kama mutane. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi girman abin da zai hana zai rufanya mutane wannan kai ka kama su, al-khiyanatu wa qati'atur rahim, haɗinci na amana da haɗinci na yarda, haɗinci wajen mu'amala da kuma yanke zumunci, yanke zumunci. To wannan duk mutum ya yarda cewa gaskiya ne, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. Wal mizan, da mizani ne auna ayyuka, mizani zai auna ayyuka, me zai auna wannan, me mizani zai auna, an ce ayyukan zai za a wato littafan ayyukan ne za a zo a auna. Waɗansu ne suka ce a fada wannan hadisi suka nuna kan cewa ayyukan ne Allah zai musu ciki. To da ka salla ya ga an mata cikin ta, karatun Alƙur'ani suratul Baqara irin yawan karatun mutum ai masa ciki shine za a auna. Waɗansu kuka ce a'a mai aikin ne kaɗai shi ne aikin ne da kansa za a auna shi, a tsoron mutum a kansa ce. Ta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da Abdullahi ibn Mas'ud ya tashi ya hau kan wata bishiya zai karyo a itacen aswaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam, to da yake a irin a wada ne haka, sai da ya hau sai mutum aka ga makyangyamarsa ɗan siririya ɗan karama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ata'jabuna min jaffati saqai, kuna mamaki ne akan sirantar makyangyamarsa, lahuma inda Allahi asqalu min jabal Uhud, wallahi a wajen Allah sun fi nauyi bisa dutsen Uhud, ka duba dutsen Uhud. To wanda yake nuna kan cewar mai aiki ne wanda yake shi ba za a gan shi ba komai ba, amma a wajen Allah yana da nauyin gaske. To wannan shi ma mutum da gaskiya ne. Wa jami'il mughayyibati anna, da kuma dukkan abubuwan da suke na gaibi daga gare mu wanda ba mu sani ba, wannan duk yana daga cikin labarun gaibi duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata na labarin zai bisa gaskata. Ana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa, sani ina waka ko ka gane ko baka gane ba, sai da saboda babban abu gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka duba ka gani makiya Allah da suka ganshi Yahudawa, Abdullahi bin Masbin Salam, babban malamin Yahudawa, yana ganin ta yace fuskarka ba fuskar makarici ba, fuskarka ba fuskar makarici ba. Ka duba ka ga hatta su kansu kafirai ne, su kan kira ce masa laqabi da kan cewar al-amin, amintacce. Kuma Allah ta'ala shi kansa ya martaba da yace fa innahum la yukadibuna, ba kare ta ka take bayan Rasulullah, to san ba ka kare sun kan ba su san ba ka kare. Da Hiraqi ya tambayi Abu Sufyan ya kun taba jarabta shi da ƙarya, yake a'a ai muna ma kiransa al-amin, ba mu taba sanin yayi ƙarya ba. To duka abin da ya tsaya mu imani shi wal jannati wan nar, da kuma mu imani da aljanna da wuta, duk Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wa anna ma sha Allah, waɗannan abubuwa suna daga cikin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma suna daga cikin imani da ranar lahira, domin daga cikin imani da ranar lahira shine imani da mutuwa da abin da zai zo bayan mutuwa, domin duk wanda ya mutu lahira ta tashi, la ita kiyama ta tashi, kiyama ta tsaya, mamma ta faqat qamat kiyamatu, duk wanda ya mutu kiyama ta tsaya. To da kaga abin da zai zo bayan mutuwa yana daga cikin rayuwar lahira, to saboda kai daga cikin jumlar imani da ranar lahira. Wa anna ma sha Allah kan, kuma ya yadda cewa abinda Allah ya so ya kasance, ya tabbata, wannan imani da kaddara kenan, duk abinda kaga ya tabbata to Allah ne ya so shi. Wa ma lam yasha lam yakun, abinda kuma Allah bai so shi ba baya kasancewa. In kaga abu ya faru, Allah madaukakin sarki ya kaddara, wato ya yarda abin ya faru, ya san kuma zai faru, kuma ya halicci abu. Abinda ko bai faru ba to Allah madaukakin sarki bai nufe shi ba. Wa annal imana, kuma ya yadda cewa imani i'tiqadin bil qalbi, udiri ne a cikin da zuci, wa nutqun bil lisan, da furuci da harshe, wa amalin bil jawarih, da aiki da gaɓoɓi. Dole sai da aiki, da zai yi kace kawai kayi imani da zuci ba, ka yadda a zuciyarka ta yadda amma ba kai furuci da shi ba, tunda wannan imanin bai amfani waɗanda suka ce suna da shi ba, kamar yadda Allah ta'ala ya ce dangane da mutanen Fir'auna, وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. Sun yi mutu da ayoyinmu, alhali kuma zukatansu suna da yaƙini cewa gaskiya ne saboda zalunci da girman kai. Kaga Allah yake sun sani, sun yi yaƙini a zuciyarsu, amma yayin da ba su furuci ba, ba su yi aiki ba, wannan bai zama to imani da zai amfane su ba. Saboda haka dan mutum ya ɗauki Alƙur'ani ya karanta, sai ai duk abinda Alƙur'ani ya zo shi gaskiya ne, babu mai gaskiya irin annabin musulunci. Za ga marubuta kafire suna ta rubutun wannan akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, a ko ba su musulunta ba, ba su ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba su ba sallah ba, wannan sirrinsu da suke zai amfane su ba zai amfane su. Hukuncin su yana wajen Allah in sun koma ranar alƙiyama, idan wata ran sun yi da gaske mu ba mu sani ba, a wani dai in sun mutu ba za mu binne su a makabartan musulmi ba, sai sun yi imani wanda yake na furuci da harshe da kuma aiki da gaɓoɓi. Wa anna kalama Allah, kuma cewa da kuma ya yadda cewa zancen Allah ta'ala madaukaki qa'imun bi dhati, mai tsayuwa ne da zatin Allah. Zancen Allah mai tsayuwa ne da zatin Allah, ma'ana sifa ne wanda yake sifar zatin sa, ba zai yiwu a ce zatin Allah bai sifantu da wannan ba. Ma'qulun fi sudur, ana haddace shi a cikin kiraza, wanda suka haddace Alqur'ani sun haddace zancen Allah, zancen Allah suka haddace. Maqru'un bil alsina, kuma ana karanta shi da harussa da larabci, a karanta shi da harsuna mutane, abin da ake karantawa Alqur'ani da muke karantawa da harshen mu, zancen Allah ne. Maktubun fil masahif, kuma shine ake rubutawa a cikin mushaf, al-musaf al-Qur'ani ne da aka rubuta Fatiha da Baqara har zuwa suratul Nas, wannan abin da aka rubuta zancen Allah ne. Haka wanda za a karanta mutane su ji zancen Allah ne, kisa Allah ta'ala yake wa in ahadun minal mushrikin istajarata fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah, idan wani daga cikin ka mushrikai ya nemi kariyarka ka ba shi kariya haske ya ji zancen Allah wato yazo a karanta masa alqur'ani in aka karanta abin da aka karanta masa din na alqur'ani zancen Allah ne saboda haka ba wai a kalamun nafsi ne kamar yadda ake fada ba zance ne wanda yake kawai a zuci haruffa ne da kuma haruffan larabci din nan na alqur'ani zancen Allah ne kuma sautin da ake yi da alqur'ani da shi to wannan sautin zancen Allah yake karantawa kuma abinda aka ji daga bakin ne alqomi karatun alqur'ani zancen Allah aka ji da harshen sa da harshen mai karatu jin mu ga karatu ga wannan alqur'anin da bai yake da jin mala'ika jibril ga alqur'ani daga wajen Allah amma duk amma zancen Allah ne sai dai mu mun ji sautin kai shi kuma mala'ika jibril yaji da yaji kalamullah yaji kalamullah daga min inda Allah wa anna Allah ta'ala yarahu almu'minuna kuma Allah ta'ala mu'minai za su ganshi gana alkiyama alqur'ani ya tabbatar da wannan ila ra'uduhu yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira fuskoki a wannan rana suna kalkali suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu للذين امنوا للذين احسنوا الحسنى وزياده كواند suka kyautata suna da kyakkyawa ita aljanna waziyada da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan karin cewa shine mu'mine su ga Allah to wannan wajibi ne mai imani da shi wani kallimuhum kuma Allah zai musu zance za su ji zancen sa kamar yadda muka ambata a hadisin Abu Sa'id wanda ya gabata wa an yaqida anna khairal uruni as-sahaba kuma wajibi ne akan mutumin ya itikadi cewa fiyayyen karni na halittar Allah baki daya shine sahabbai sahaba shine jam'i ne na sahabi as-sahabi shine duk wanda ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi kuma ya mutu a sai shi guda uku na farko haduwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka ya hada da wanda ya ganshi da wanda bai ganshi ba ko makaho bai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma dai ya haɗu da shi kamar Abdullah ibn Ummi Maktum kamar Utban ibn Malik ko a cikin Ibn Bukhari sharadi na biyu mu'minan bihi yana mai imani da shi ya gaskata shi wa mata ala dalil kuma ya mutu akan haka ya ganshi yana muni amma yanzu alal misali wanda ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai bayan mutuwar sa wannan ba sahabi bane da shi ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai imani da shi ba sai bayan mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam to nan ba sahabi ba ne na ba ji ba muhadaram ake ce masa muhadaram man adraka aljahiliyyah wal islam muhadaram haka ake ce masa ana tsaya a cikin to ai ba zai yi ba malam Mustafa sai wanda ka nuna tambaya ba ake muhadaram ko ina fassara maka shi da Hausa ai ba zai yi ba ai da yi ba eh kamar ka ce farajin in fassara maka shi da Hausa eh yanzu farajin sai in ce maka magani ne mai a wani abu da ake ce maka farajin kamar amma kake tana fassara maka farajin kamar da Hausa ai da yi ba to sahabbai sune fiyayen askarni wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam nafsi ya fada khairun nasi qarni fiyayyun mutane baki daya su ne kannin da nake ciki Abdullahi ibn Mas'ud ya ce Allah ya dubi zukatan mutane sai ya ga zukatan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suka fi kowaɗanne zukata tsarki sai ya zaɓe su don su zama to sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗansu kuma babu waɗanda suka mayar ababen tsinuwarsu illa sahabbai su ne suka cancanta a tsine sun mallabi ne yalunahum sannan waɗanda suka zo bayan su ne tabi'ai tabi'i shine wanda ya ga sahabi ko guda ɗaya ne thumma alladhina yalunahum sannan wanda suka bi wa'annan tabi'ai din wannan nassin hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum hadisin imran ibn husayn wa anna afdalahum kuma fiyayen su baki ɗaya su sahabban abubakarin sayyidina abubakar kamar yadda abdullahi ibn umar yace mun kasance muna cewa alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman Abu Bakar na farko sannan Umar sannan Uthman sayyidina Ali shi ma da kansa aka tambaye shi waye ku mutane bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Abubakar aka ce sannan wa aka ce Umar sai ɗansa Ibn al-Hanafiya ce sannan kai yace ai ni mutum ne daga cikin mutane sai tawali radiyallahu anhu shi yasa yace duk wanda aka zo masa da shi yana fifita shi Ali akan Abubakar ko Umar yace Ali ya fi su wallahi sai masa bulala 80 bularar da ake mai kazafi dan yayi kiran ƙarya ga Allah ثم عمر صلى عمر ابن عمر ابن الخطاب العدوي ثم عثمان صلى عثمان بن عفان الأموي ثم علي علي ابن ابي طالب الهاشمي ويجب الكف عن ذكرهم الا بخير واجبين متين كامل daga ambaton su sai da alkhair duk da abubuwa ko ka san da tarihin ka ga abubuwa da suke wanda kake ganin abinda suke bidace ko kuma ya bayyana abinda suke kuskure kama alal misali yakin da aka tsakanin sayyidina Ali da Muawiya ya bayyana cewa sayyidina Ali shine a daidai Muawiya shine bisa kuskure to amma kada ka ambaci Muawiya sai da alkhairi domin ne domin tsayuwar su tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta dauke maka duk wannan ka duba wanda suka yakin Badar Allah ya ce ni imanu ma shitum da abin da za ku kuje fi na gafarta muku shi yasa Abdullahi bin Umar yake cewa tsayuwar tsaye daga cikin su tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sa'a daya ya fi ibada tsaye daga cikin ku rayuwar sa baki daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasa bane mutum a ce yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka dauke shi kamar wanda yake tare da sarkin garin ku to fitina ce wanda Allah wato shedan ya jarabci waɗansu da shi shedan wato ya damar da waɗansu ta wannan laifiyashin amma wajibi ne wannan kada mutum ya ambaci sahabbai sai da alkhairi akwai abubuwa da malamai suka ambata guda goma da suke nuna da yake wajibi mutum ya san su kafin ya ci zai magana a kan sha'anin sahabbai Allah saboda ƙurewar lokaci ba zai yi mu ambace su ba amma da muna dai karatu daban-daban lokacin da muka yi karatun shafin usulus sunna mun yi ishara gare su za su iya duba kasafin saboda yanzu lokaci ya kure za mu tsaya a nan insha Allah sai mu tashi fasali na biyu insha Allah a ranar sana ita yau insha Allah gobe in Allah da zan tafi bismillah Allah ba ta kuka karje ke mulaka Allah ya tabbata ba don bismillah salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala daga farko wannan dan'uwa ya ce muna ni da ta'ziyar mu ga yan'uwa da suka rasu a jiya Allah ya gafarta musu masu rauni kuma Allah ya ba su lafiya shin ya halatta yin mu'amala da mutumin da yake karyata hadisi ko kuma yake karyata sifofin Allah eh wato mu'amala da wanda yake abu na bid'a ko kuma wanda yake abu na bid'a ana yin tafsiri akan idan wato wanda yake ya shahara da yin wannan kuma mu'amala da shi tana nuna abinda zai karfafa hanyarsa ta nuna kan cewar abinda yake yi kamar an yarda da shi an amince har ma ana girmama shi akan wannan to a nan wajen bai halatta ba amma idan wanda yake wato ba wani fitacce bane kuma mu'amalar da shi watakila ita ce za ta bada dama a kirawo shi a janyo shi zuwa ga gaskiya babu laifi a mu'amalar tare da shi saboda a ko shi ana yin tafsiri a shekara za ta gama ganganun malamai su ke sabawa da su ce wani dan bid'a ne a nisance shi a kaurace masa kai kuma an ruwaito kan cewar sun yi mu'amala da wani wanda yake dan bid'a har sun yi riwayar hadisi daga wajensu ko makamancin wani to da ko yaushe ana aunawa kamar wanda yayi wannan tafsirin kyakkyawa shine Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yayi a cikin al-musawwada ta usulul fiqh inda kuma dalibai ilimi su koma su ga maganganun su da yayi anan sanin to wala lissafi za a sa nan gaba muna san kawo gudunmuwa to wala nan da yana istikhara da kuma neman shawara insha Allah ko mu ci gaba da fiqh ko kuma mu koma hadisi me nake risala na ba'a Wato ma ɗaura kai na ke nan? Kyau, insha Allah, Allah ya mana zafi na alkhairi, insha Allah. Shi ne, wani taba karatun hadisi a nan. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعطك زكاة من حسن العلم والمعجين. اللهم تسيم أجسام العلماء والعالمين. تسيم أجسام الدعاة الصادقين إليك. اللهم تسيم أجسام العلماء والرباليين. اللهم اختري ونا الذين آمنوا. Allah ka ba mu lafiya daga nan lafiya. Allah ka ba mu lafiya daga nan lafiya. Allah waɗanda suke nufin mu da sharri, Allah ka mana maganinsu. Allah ka mayar da nufin nuna nufinsu a kansu. Allah ka sa shirin da suke ya koma a kan halakarsu. Allah waɗanda suka sanya ba magamai a masallacin juma'a a jiya, kuma suka kashe bayan ka suka keta alfarman masallaci. Allah muna roƙonka da ka riƙe su riko na wanda yake al'azizul muqtadir. Allah muna kai kukan mu zuwa gare ka. Allah kai mana maganinsu. Allah ka saukar da azabarka a kansu. Allah ka san su. Allah kuma kai ne masani da su. Allah kuma kai ne al'azizu arzu'a kuntuka. Allah ka intiƙa ni a gare su da ƙarfinka. Allah ka intiƙa ni a gare su da ƙarfinka. Allah ka intiƙa ni a kansu da ƙarfinka ya rabbal alamin. Allah ka kare mu daga dukkan sharri. Allah ka kare mu da tsarewarka. Ka ba mu kariya da kariyarka. Kabirar da mu daga dukkan sharri da masharranta. Allah ka ba mu ingantaccen shugabanci a wannan ƙasa ta mu. Allah ka ba mu kyakkyawan shugabanci a wannan ƙasa ta mu. Allah ka ba mu kyakkyawan shugabanci a wannan ƙasa ta mu ya rabbal alamin. Allah ka ba mu kwanciyar hankali a zaɓe da za a yi a shekarar da za ta zo nan gaba ya rabbal alamin. Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a zaɓe da za a yi ya rabbal alamin. Allah abin da yake samun bayanka a wannan ƙasa ta mu. Na kariyar arziki, Allah ke mana maganinka. Allah ka ƙarfafa Allah ka kyautata arzikin bayanka. Wanda suke cikin bashi, Allah ka biya musu. Wanda jarinsu ya karye, Allah ka tayar da su. Marasa lafiya, Allah ka ba su waraka. Da wanda suke asibiti, da wanda suke gidaje, Allah ka ba su lafiya, Allah ka tada kafaɗunsu. Yan uwanmu wanda suka yi mutuwa suka mutu jiya, Allah ka ba su mutuwa shahada. Ka ba su albarkacin mutuwa ranar juma'a. Ka karɓe su a cikin shahidai ya rabbal alamin. Allah ka jibinci lamarin bayansu. Allah ka kyauta bayansu. Wanda suka zamanto marayu da gawarawa, Allah ka zamanto gatansu. Allah wanda kuma suke cikin asibiti ba su da lafiya, Allah ka tashi kafaɗunsu. Allah ka tashi kafaɗunsu. Allah ka taimaki yan uwanmu ma'aikata jinya kansu dawowa zuwa ga taimakon bayansu ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kare lafiya.